بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar rana Asabar ce da ke daidai da 4 ga watan Jumadal Ula Hijira na da shekara 1434 daidai da 16 ga watan March shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 144 daga cikin jeren gyakara ta tukan littafin Fiqhu Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Idan jama'a ba su manta ba, mun yi karatu a cikin Al-Mabhasul Khamis Fiqh Sira fi Ghazwat Bani Al-Mustaliq, wato tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da lokacin da ya yaki kabilar Bani Al-Mustaliq.
Ku lura bani wai ba wanda ya lura?
To ai sai ku dauki matakin da ya kamata, ina gada ba sai na yi magana ba. Allah ya kyauta.
Ba tsayawa za ka yi ba.
Bayan da muka karanta wannan tarihi, muka ji cewa wannan yaki ya faru ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi yakin Uhud da shi da dangin shi mutanen Makka. Mutanen Makka sun haro Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka yi kokarin ainihin su zo su afko mishi a cikin Madina. Annabi ya zartar da shawara cewa in ma dai a bar su su shigo garin, a bubbuge su a cikin garin shikenan, ko kuma a fita a tarbe su a je a buga a bayan gari. Shawarar a bar su su shigo garin ita ce ta kwanta a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma wasu daga cikin ainihin wato matasa waɗanda ba su taɓa zuwa jihadi ba, sai suka yi sha'awar cewa a fita a tarbe su. Annabi ya karkata ga wannan shawara, aka je aka tarbe su, kuma aka yaƙe su, kuma aka yi nasara a kansu. To amma da dama daga cikin ƙauyawa na Larabawa da maƙiya su sai suka fassara wannan ba nasara ce ga Annabi ba, hasali nasara ce a kan shi. To sakamakon wannan sai suka ainihin wato ga cewa idan har ƙabila guda ita ce ƙabilar Ƙuraishawa ta iya zuwa ta yi nasara a kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ba abin da zai hana tattaruwar ƙabilu mabambanta in suka haɗu su yi nasara a kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ƙarƙashin wannan, Larabawan Banul Mustaliq waɗanda Yahudanci suke bi, sai suka yi shawara cewa su za su yi jagorancin yaƙin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko yaƙar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar tattara mutanen ƙauye. Al-Harith ibn Abi Dirar shi ne hakimin wannan yanki. Yarin ƙabi yana tattaro Larabawa a kan su mara mushi baya, kuma suka amsa wannan kira nashi. Da labari ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa Mustalaqawa suna ƙoƙarin su kawo mishi farmaki ta hanyar neman goyon bayan ƙauyawa, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aika da wani cikin sahabban shi Buraida ibn al-Hasib, ya je jiyo mishi gaskiyar labarin wannan yaƙi. Da gaske ne? A nan mun tsaya mun tattauna wata matsala mai matuƙar muhimmanci. Ita ce dukkanin sanda wani bayani ya iso gare ku, ku yi ƙoƙarin tabbatarwa don kar ku yi aiki da abin da yake ba daidai ba. A yau da yawa daga cikin musulmi, da yawa daga cikin ƙungiyoyi, da yawa daga cikin malamai, da yawa daga cikin ɗariƙu sukan yi aiki da jita-jita. Shi yasa daga ƙarshe sai su waye gari cikin nadama, ko kuma su waye gari cikin jin kunya. So da haka yana daga cikin tsari na musulunci, in kuka ji labarin kaza, ku bi mafi ingancin hanya wajen tattaro bayanai. A ƙarƙashin wannan, kenan dole ne musulmi su zama suna da wadataccen ilimi, suna da ingantaccen ilimi, saboda investigation ana yin shi ne ta hanya ta intelligence. In ba ku manta ba, na yi muku bayani a can baya me yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika Buraida ibn al-Hasib, cewa cikin sahabbai yana daga cikin asalin mutanen ƙauye. Idan kun fahimci wannan, to duk lokacin da za ku nemi bayani, ku bi hanyar da ta dace wajen neman bayani, sannan ku tabbatar da kun auna da duk abin da ya kamata na ilimi da hankali domin tabbatar da gaskiyar wannan bayani, to sa'annan sai ku yi tunanin wani mataki ya dace ku ɗauka. A lokacin da al'amari ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa mutanen nan da gaske suna shirin za su kawo mishi yaki, sai shi ya shirya, sai ya afka musu da sassafe ba tare da sun ainihin sani ba. Aka bi aka bubbuge mayakansu aka kashe, wato duk wanda aka san wani sadauki ne aka bi aka kashe. Kenan yanzu kun ga hatta shiga kai farmaki din, sai an tsaya an yi nazari, ina ne wane yake, ina ne suwane suke, ina ne cibiyar aje kaza, ina ne wurin adana kaza, ina ne karfinsu yake, domin a ci lagwansu. Ina fatan kun gane duk wannan yana nuna musulunci addini ne na tsari, musulunci addini ne na kan gado. Da tsari da kan gado ba zai taba yiwa ba sai an yi ilimi mai zurfi. Abin takeici yau musulmi sun waye gari ba sa sha'awar ilimi. Abin takeici yau waɗanda ake gani malamai sun waye gari yau ba ilimi suke sha'awa ba, mulki suke sha'awa da sunan malanta. Wannan shi ya saka musulmi a halin da suka samu kansu, ba wai a wannan ƙasar tamu ba, sai dai wannan ƙasar tamu ɗaya daga cikin kyawawan misalai ne wanda za ka ga haka. Da za ka samu malami yau shekarar kanawa ko watan kanawa ba kai bincike ba, in za ka yi wa'azi wani zai iya ce maka ya shekara 30, rabin shi da ya bincike. To kenan duk abin da kake ba mutane wahayi ake maka, a'a ba wahayi ake ba, ko da ya ce wahayi ake mai ya tabbata makareci, yana faɗi ne daga abin da ya riga ya gabatu wanda ya sani. Wannan abin da ya daina tun a wancan lokaci ko ya samu matsala ko yaya, haka zai ta faɗa mu. Wannan shi ya haifar da rayuwar musulmi a yau sai ta zama outdated rayuwa a siyasa, a tattali, a ilimi, a fasaha, a fahimta, a komai. Ba wai don haka musuluncin yake ba, sai don an ɗibi musuluncin an saka shi a cikin jaka ta gargajiya da al'ada. Don haka ku kiyaye musulmi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da al'amari ya tabbata gare shi sai ya ɗauki mataki wanda ya dace. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shirya zai tafi wurin wannan yaƙi, idan ba mu manta ba, yana da mata tara afwan, yana da mata fiye da ɗaya, mu ɗauka a haka. A daidai wannan lokaci sai ya zama yana so zai tafiya da mace ɗaya daga cikin waɗannan matan nashi. To sai ya yi ƙuri'a. Wannan ƙuri'a asali da Bahaushe yake ce mata ƙuri'a, Larabci ce. Wannan ƙuri'a sai ta faɗa kan as-sayyida Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauke ta suka ainihin tafi. To mun ji cewa darasi na biyu da wannan ainihin wato karatu ya tarihi ya karantar da mu shi ne halaccin kai farmaki ga kafiran da ya gabata an taɓa musu wa'azi da gargaɗi da jan kunne, da kuma cewa ba su amsa ba kuma suka ɗauki mummunan mataki akan musulunci. A yau za mu tashi akan darasi na uku insha Allah, a inda malam ya ce as-salisa, darasi na uku. Na'am. As-salisa, darasi na uku. Min fawa'idi hadhihi al-ghazwa, ko kuna cewa as-saniya za a tashi kenan. Shine yawa, shine dama nake cewa za mu tashi akan as-salisa, saboda akwai bayanai da nace zan yi mana. As-salisa na daga cikin darasi na uku na wannan tarihi. Min fawa'idi hadhihi al-ghazwati mashru'iyyatu al-'adli bayna az-zawjati wa min al-'adli ijra'u al-qur'a bayna az-zawjat. Malai yace yana daga cikin fa'idojin wannan yaki shari'ar musulunci ta yadda wato ta shar'anta adalci a tsakanin mata. Wannan ita ce ka'ida. A lokacin da kake da matarka guda daya, sai kaga wata kana so ka karo, ba wai tunanin da za ka yi kana da ɗakin sa ta ba, ba wai tunanin da za ka yi kana da ƙarfin saduwa da ita ba, kana da halin cefa ne, amma za ka iya adalci yadda yake ba za su fahimci cewa ka karkata akan wance-wance kuma an yi watsi da ita ba. Wannan na daga cikin babbar ka'ida dangane da ƙara mace fiye da ɗaya, wadda kuma abin ta kai ce a yau ba ita ake dubawa ba. Galibi a yau mazaje, musamman a arewacin Najeriya, idan suka tashi aure, babban abin da yake damun shi shine ya ga wadda yake so, kuma yana ganin za ta biya mishi buƙatar sha'awar shi ta ɗa namiji. Baya duban wani hali ita wadda take gida take ciki, ƴaƴan da yake da su da wannan mata ta gida, ko da wata mace wadda ya taɓa saki, ko kuma ƴaƴan da yake da su da wata mace wadda ta rasu, wani hali suke ciki, duk baya lura da wannan. Kai wani ma yana gidan haya ne, zai ga wata yana so, bai da kuɗin aure, bai da inda zai saka ita ta biyun in ta zo, amma zai je zai kukuta haka ya fara neman auren, da bashi, da rigima, da neman taimako, ta haka zai ainihin je sai ya samar mata inda zai zaunar da ita har a yi auren. Wannan shi ne halin da muka samu kanmu a ciki, ba musulunci ba ne, al'adu ne irin na mutane kawai, mugayen al'adu kuma, waɗanda wajibi ne a tsaya a bincike su a gyara su. Sakamakon haka waɗanda ba su san musulunci ba, a yau sai suke sukar musulmi dangane da waɗannan kwantsaman ƴaƴa da musulmi suka watso su a kan titi. Da yawanci sai ake fahimtar cewa musulunci shi ne ya tattali a samar da irin waɗannan ƴaƴa ƴan iska, ƴaƴa marasa tarbiyya, ƴaƴa waɗanda ba sa jin maganar kowa balle su saurara, ƴaƴan da yake gaba ɗaya ba su da alƙiblar rayuwa, waɗanda iyayen da suka haife su galibi sun manta da su a duniya. To wajibi ne al'ummar musulmi ku tsaya ku yi kan gado a kan haka, domin ba wai zunubin da za ka ɗauka na matan ba kadai, zunubin da za ka ɗauka na ɓata wa musulunci suna shi kanshi wani ajiyayyen zunubi ne, wanda a zatona da yawanci ba a ɗaga kai an kalli wannan ba. Da yawa yau wasu waɗanda ba musulmi ba, abinda suke ƙyamar musulunci game da shi shine samar da waɗannan ƴaƴa da suke kwantsama ga sunan marasa tarbiyya a kan titi, tare da cewa su ma fa suna da irinsu, amma ba sa waiwayawa suna kallon cewa haka ta faru ne sakamakon illar addininsu ko kuma mugayen al'adunsu. Amma ni abin da nake fahimtar ya kai su ga wannan tunanin shine saboda su kansun san addininsu ba alƙibla yake da ita ba, kuma rayuwarsu ba suna gina ta akan wannan addini ba. Amma mu musulmi mu ne masu addini, da duk abin da muka tashi za mu ce addini ne, addini ne, addini ne. To shi yasa waɗannan ƴaƴa da yau ake ganinsu almajirai ga su nan sun cika titi, abinda ake gani musulunci ne yasa aka samar da su. To idan aka dubi yadda almajiri yake cikin dauɗa da ƙasƙanci da wulaƙanci, to sai a ɗauka cewa to wannan in haka ne musulunci, to musulunci addini ne azzalimi. Wannan ba shi ne musulunci ba. A daidai lokacin da za ka ga ƴaƴayen da za a ga su ma suna gaban iyayensu, ga su nan kwatsam, abin da ya kamata su samu na rayuwa ko tarbiyya babu. Don haka jama'a, musamman ƴan uwana Hausawa, ƴan Arewa, ku ji tsoron Allah, ku daina violating ƙa'idojin da musulunci ya bayar na cewa a iya yin mata biyu ko uku ko hudu, domin galibi abin da za ka ji mutum ya ce kenan. Ai, shari'ar musulunci ta ce a ƙara aure, ai namijin-mijin mace hudu ne. Yana faɗin waɗannan maganganun kai tsaye ba tare da ya dubi sauran ƙa'idojin ba. Fatan da muke shi ne a yi tarbiyyar matasa waɗanda za su taso, ya zama tunaninsu ba irin wannan ba ne. Da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce, ku yi aure ku haihu domin zan yi alfahari da yawa, abinda zaka duba yanzu ƴaƴan da kake da su guda biyar kana alfahari da su, ƴaƴan da kake da su guda goma kana alfahari da su, guda 20 ko 30 ko 40 ko 50 kai da kanka kana alfahari da su, tsakaninka da Allah kai baka alfahari da ƴaƴan da ka haifa saboda ƴan iska ne. Kana tunanin annabi ne bai alfahari da ƴan iska sallallahu alaihi wa alihi sallama? To wannan karatun dai yana nuna cewa adalci a tsakanin mata wajibi ne. Kuma malam yace wa min al-adli ijra'ul qur'a baina az-zawjati 'inda iradati as-safari bi ba'dihinna kama fa'ala ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallam. Yana daga cikin adalci gudanar da qur'a a tsakanin mata a lokacin da shi mai gida yayin nufin zai yi tafiya da wata mace daga ciki ko kuma wasu mata daga ciki kamar yadda manzon Allah yayi fi hadhihi al-ghazwa aw wannan yaki. Na'am, za a tafi aikin haji kamar yadda ne ta misalai a baya. Matanka guda biyu ne kuma kana da kudin kujeru guda uku da naka da nasu, shikenan yanzu babu wata ƙuri'a. Za ka yi tafiya zuwa wani gari, motar ka za ta ɗauke waɗannan mata gaba ɗaya, kuma kana da wadda ko waɗanda za su kula maka da gidanka, sai kai nufin za ka ɗauki matanka guda biyu ko uku ko huɗu ku yi tafiya gaba ɗaya, nan ma babu buƙatar ƙuri'a. Amma idda ake magana ƙur'a ita ce a lokacin da wata ce za ka yi tafiya da ita banda wata, ko za ka ɗibi wasu daga ciki banda wasu, wannan abin haka yake ga ‘ya’ya jama’a. Kamar yadda muka yi bayani a baya cewa a musulunci babu wata mace da ake kira uwar gida wadda take da wasu haƙƙoƙi waɗanda suka zarce haƙƙoƙin amarya, babu wannan a musulunci, al'ada ce ta Hausawa kawai. Don haka da wadda aka auro yau da wadda kuke tare shekaru 40 da ta wuce, duk darajar su daya, haƙoƙin su daya, babu dalilin cewa ka samu kujera aikin hajji. Don haka yanzu kawai automatically kujera za ta tafi wurin uwar gida ne, sai kuma ran da Allah ya kawo ta biyu sannan a ce amarya. Wannan yana daga cikin zalunci, Hausawa ku gyara. Haka ƴaƴa, tsakanin ƙaramin ɗa da ɗan auta babu wani dalili wanda zai sa a ce to tunda za a yi tafiya bari a tafi da babban ɗa, sai in ya kasance babban nan ya zama wani kammalalle ne wanda kuna wani aiki tare, wanda shi kuma wannan ɗan tatsitsi ne wanda yake bai shiga cikin wannan aikin ba. Amma in dai tafiya ce ta annashuwa, ‘ya’yanka ne waɗannan suna aji biyar, waɗannan ma suna aji biyar, kawai a tashi yin tafiya sai a ce to da suwana za a tafi, suwana kuma a basu su ta birgima a gida, kun san ana yin haka, wannan ma al'ada ce bata halatta ba. In dai har babu abin da zai tare a tafi da wani, to a lokacin nan sai dai a yi ƙuri'a su ma a tsakaninsu, domin dukkaninsu suna da daidaituwar haƙoƙi. Wannan ita ce matsalar ƙarshe da na tattauna muku in ba ku manta ba. Akwai abin da yake haƙoƙi ne, to da ɗanka da ka haifa yau wanda ba a yi suna ba, da ɗanka wanda yake shi ne ɗan farko cikin ‘ya’yanka yau shekarun shi 30, haƙoƙi duk ɗaya ne. Don haka kyauta tana daga cikin haƙoƙi. Idan ka baiwa wancan gida saboda yana da haƙƙin kyauta, to wajibi ne wannan ma da aka haifa yau ba a yi suna ba ka ba shi ainihin gida, saboda kyauta ce a wannan lokaci, nihla. Amma idan wani tsari ne wanda kake gudanuwa a kai, ɗanka idan ya ga makaranta ka samar mishi aiki za ka yi mai aure ka ba shi gida, to kaga wannan ba wani abu ne wanda ya zo ta tsarin haƙƙin ‘ya’yaye ba, wannan ana jiran kowa lokacin shi ya kai ne. To ba za a ce wannan an yi mishi aure ɗan shekara 20, an sai mishi gida da mota, an ba shi jali ya tafi an sallame shi, wannan kuma ɗan shekara 5 shi ma a ce a yi mishi aure, ko kuma a ba shi kuɗin aure, ko kuma a ba shi kaza. Don haka ne muku wani misali wanda a hankalci za ku iya ganewa. Zai iya yiwuwa kana da ɗa ɗan wata 5, kana da ɗa ɗan shekara 20, wancan ɗan shekara 20 abin da yake bukata shine a sai mishi babur saboda zai rinka zuwa makaranta, wannan kuma abin da yake bukata shine a sai mishi madara ta naira 2000. To ba za a ce wannan ɗan mitsilin shi ma sai an sai mishi babur, wancan shi ma gabjeje sai an sai mishi madara da bulkodi, saboda a daidaita. Don haka ina so ku rinka bambance tsakanin haƙoƙi waɗanda ‘ya’ya suna da tarayya a kai, to kyauta na daga cikin haƙoƙi, in ka ba wani kyauta to ka ba wani ma. amma yanayi ne da cancanta ya kai wani yana jami'a kudin registration din shi naira 30,000 wani yana secondary kudin registration din shi 5,000 to kaga ba za a ce yanzu wancan sai an yi mai cikon 25,000 don wancan an yi mishi ba a shi ma bari lokacin shi yazo wato nayi kokarin dai Allah ya sa kun fahimci waɗannan bayanan waɗannan su ne ka'idojin don haka hatta a tsakanin ƴaƴaye wannan adalcin wajibi ne hatta a tsakanin mataye wannan adalcin wajibi ne magana da wasu malaman fiqh suka yi Allah ya yafe musu kamar mai iziya cewa in kana auren mace kowace za ka yi mata hidima da gwargwadon gidansu ne wannan magana kuskure ce ba ta da asali a musulunci mai iziya ya faɗi cewa idan kana auren yar babban gida ka auro yar sarki ko yar wani mawadaci can kuma ka je ka auro yar talaka ko kuma wani marashi don aka zo tun daga abinci da wurin kwana da sutura da komai kowace za a yi mata da gwargwadon gidansu ne wannan magana ba daidai ba ce kuskure ce ko shakka babu akan haka ina fata an gane yanzu suna matsayin matanka ne haka ƴaƴa yadda ɗan gidan wance saboda ita ƴar boko ce ana saiwa ɗanta madarar gwangwani to wance ba za a saiwa ɗanta madarar ɗure ba saboda ita ba gidajiya ce yanzu ana kallon su a ƴaƴanka ne shi yasa aka ce a matsayin ka kai ɗa idan kana da mata aure kuma ka je ka samo baiwa waccan matar ka ce ta aure kana zuwa kana saduwa da ita sai ta haihu waccan baiwar ka ce kana zuwa kana saduwa da ita sai ta haihu wancan ɗan da baiwa ta haifa da wancan ɗan da ƴa ta haifa duk matsayin su ɗaya wancan ba wai dan baiwa bane dan haka shi ma bawa ne a danka ne dan haka da ne haka annabi ya mu'amalanci Ibrahim Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan annabi wanda Mariya ta haifa a matsayin ta na sadaka annabi ya mu'amalance shi ne a matsayin da kamar yadda ya mu'amalanci su Fatima da At-Tayyib a matsayin ƴaƴan shi dan haka ku kiyaye babu bambancin cewa wannan Balarabe ya ce kaje Makka ka auro ta wannan kuma ƴar Afirka ce bakar fata dan haka wannan ta haifi da bakin fata darajar shi bai kai dan gidan Balarabe ba a ƴaƴanka ne dole ka ba su dukkan equal rights wato haƙoƙin su sawa an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa haisu asabat alqur'atu aishata fa kharaja biha a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙuri'a tsakanin matan shi sai ƙuri'a ta fada kan aisha ma annal qasma بين نسائه مع ان القسم القسم دي زعما القسم رزقك مع ان القسم بين نسائه غير واجب على عليه على الارجح تاره da cewa raba haƙoƙi a tsakanin mata Allah madaukakin sarki ya dauke wa annabi ba a matsayin wajibi bane kenan yanzu annabi in yaso zai tafi zai iya dauka wanda yaso ya tafi da ita shi Allah ya dauke mai wannan nauyin amma duk da haka annabi yana kwatantawa saboda shi jagaba ne shugaba ne domin in bai nuna adalcin a aikace ba koda yayi wa'azin ba za a fahimta ba a ce yayi wa'azi ku rinka wa matan ku adalci amma sai kuma aka ga shi a aikace in yazo abinda ake fassarawa da adalci ba shi yake yi ba koda yayi bayanin cewa a shi Allah ya halatta mai ba za su fahimta ba an samu wurare irin haka da dama misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta mana yin azumin sabzarci kai azumi lokacin shan ruwa ka ki shan ruwa lokacin sahur ka ki yin sahur ka wuce azumi kwana biyu kwana uku ko makamantan haka annabi ya haramta mana amma shi kuma sai yazo yana yi sai sahabbai za su kwaikwayi shi sai yace a ni Allah ya halatta mini kuma yana ci da ni yana shayar da ni ta hanyar da ku ba ku samun haka dan haka kar ku yi sai suka ce a su dai suna so su yi sai annabi ya ce to shikenan bismillah suka bi shi aka tafi kwana ɗaya kwana biyu sai aka ga wata sai ya ce Allah ya so ku ya ce da ba a ga wata ba ya ce da sai mun ci gaba har sai ran da aka ga wata aka ce ya yi musu haka ne a matsayin ya hore su don ya hana su sun ƙi hannu saboda haka akwai wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya keɓance shi da su suna daga cikin khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama wani darasi ne na musamman akan sanin darajojin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin kadaitu da su daga ainihin sauran malamai. Makon da ya wuce na yi muku alkawari akan zan yi muku bayani dangane da Qur'a da kuma cewa Qur'a tana iya shiga wurare da dama, amma zan dauko wasu misalai ne yanzu kadai a cikin littafi ɗaya daga cikin littafan fiqhun musulunci shine Ad-Durrul Bahiyya, in karanta muku dan yi muku bayani. To sannan sai in dauko wani littafi wanda zai sharhanta mana ka'idojin. Abinda da nake fata shine ku fahimci mecece Qur'a, ya ake yin ta, idan al'amari ya kama sai kaga zaka iya ainihin gudanar da al'amarin kamar yadda ya kamata. A cikin kitabut talaq, wato cikin kitabun nikah, afwan, kitabun nikah, wato babin aure na wannan littafi, a inda malamin yake tattauna wasu matsaloli dangane da abin da ya shafi aure da mata waɗanda suka haramta da kuma aibubbuka dangane da aure idan ya faru da kuma hukuncin wanda ba musulmi ba, wato kafiri da kafira, idan sun shigo musulunci suna da aurensu. Sannan kuma malam ya bayani dangane da hukuncin sadakin aure, malam kuma ya bayani dangane da yadda zamantakewar aure take. Sai malam yace faslun wal waladu lil firash, shi da na mai gida ne. Abinda wannan magana take nufi shine dukkan wanda yake da mata matukar tana igiyar auren shi, to dukkan da ta haifa nashi ne. Dukkan wanda yake da baiwa matukar tana cikin halin mallakar shi, to wannan dan da ta haifa nashi ne. Ya rage idan yana da jayayya game da dangantuwar dan zuwa gare shi, to shari'ar musulunci bata kuntata mishi ba, ta bashi yancin zai yi jayayyar. Amma kuma yaji tsoron Allah wajen jayayyar, don kai ya kore dan da ike nashi ne kuma ba nashi ba. Idan ko ya kafe cewa ba nashi bane, tare da cewa ita matan matar shi ce, tare da cewa baiwar shi ce, to shari'ar musulunci ta bashi damar yin ainihin li'ani da matar shi. Yayi rantsuwa tana hada da tsinuwa akan cewa wannan da ba nashi bane, idan kuma wannan da nashi ne Allah ya tsine mishi albarka. Ita kuma te rantsuwa tana mai hada da roƙon fushin Allah idan cewa dan nashi ne, wato dan ba nashi bane amma ta danganta zuwa gare shi. Naka shari'ar musulunci ta baka dan da duk matarka ta haifa, iyakacin ta kenan. Matarka ce kuna tare, sai ta yaji sai ta tafi, bata dawo ba sai bayan shekara biyar, sai ta dawo da ƴaƴa biyu. Shari'ar musulunci tana ce maka alwaladu lil firash, ƴaƴa naka ne. Shikenan, in ka ce baka karɓa ba, shari'ar musulunci ba za ta ce dole ba, sai ta ce ai li'ani. Matarka ce sai ta samu taɓuwar hankali, sai ta bi daji, bayan shekaru sai aka ganta da ƴaƴa, tana nan dai cikin aurenka, alwaladu lil firash. Eh, shari'ar musulunci kenan, in baka karɓa ba akwai mafita. Alwaladu lil firash nake fassara wa. Malam yake cewa wala ibrata li shibhihi bi ghairi sahibihi. Shari'ar musulunci ba ta lura da cewa bai kama da kai ba, saboda ya tabbata a cikin hadisi al-Imam Ahmad da Imam At-Tabarani da Ibn Majah suka ruwaito, manzon Allah ya ce idan mai gida ya sadu da matar shi, wannan ainihin maniyi nashi zai biya kewaye dukkanin dangin shi, sannan wannan maniyi nata da nashi zai bi zai kewaye dukkanin ainihin danginta. To kaga yanzu wannan na daga cikin abin da muke faɗi. Idan aka zo magana shari'a sai yadda, lokacin da mai gida ya sadu da matar shi, Allah ya kaddara wannan saduwa za ta haifar da ɗa, wannan mani zai kewaye dangin shi da danginta. To kaga garin kewayawa za a iya ɗibo kowane irin dangi daga cikin dangin da suke da rai a yanzu ko waɗanda ba su da rai. Ku karanta wannan, yana nan a sharhin hadisi na hudu a cikin littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, Allah ya gafarta mishi. Dan haka dan matarka ta haifi ɗa wanda bai kama da kai ba, bai kama da danginka ba, bai kama da duk wata haula taku ba, to baka da dalili cewa to wannan ɗa gashi bai kama da kai ba. Zai iya yiwuwa kai dogo ne, duk dangin ku dogaye ne ta zo da da gajere zai iya yiwa dukkan ku gajeru ne duk dangin ku kaf da ka sani gajeru ne ta zo da ainihin wani da dogo zai iya yiwa fari ta zo da baki zai iya yiwa baki ko makamantan haka saboda ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya riko da baki sitik yazo gaban Annabi yace kaga abin da ta haifa manzo Allah ya gane me take nufi me yake nufi kaga abin da ta haifa manzo Allah yace me kake nufi yace ni ga ni iri na ga ta irin ta amma gashi ta haifo min bakin da sai manzo Allah yace zauna kana da raƙuma yace wadannan iri yace jajaye a cikin su ba wani kala yace akwai baki yace wannan baki ya akai kake jin ya faru sai yace la'allahu naza'a irqan miwa ya gado wani kaka nashi sai yace la'alla ibnaka naza'a irqan sai man haka miwa danka ya gado wani abu ku dubi yadda muke jama'a yanzu nan yadda muke cikin ɗakin taron nan dukkan mu bakaken fata ne amma iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane in ka je ka ga larabawa haka in ka je ka ga turawa haka saboda haka ba hujja bace saboda matarka ta haifi ɗa bai kama da kai ko bai kama da danginka ba kai musu shine malam yace ba a lura da wannan ko daya wa idza ishtaraka salasatun fi wati amatin fi tuhurin malakaha kullu wahidin minhum fihi faja'at bi waladin wad'uhu jami'an fiqra'u bainahum to ga wani rikici jama'a kana da baiwa sai ka sadu da ita sai kuma ka je ka sai da ita to a shari'ar musulunci idan wani ya saye ta bai halatta ya sadu da ita ba sai har ta yi jini daya to amma shi wanda ya saye ta mai yiwa jahili ne mai yiwa kuma bai damu da bin wannan shari'a ba kawai sai ya ci gaba da saduwa da ita kun ga dai ya saba shari'a amma almuhimmu kai ka sadu da ita shi ma ya sadu da ita a cikin wannan hali da take na tsarki guda daya shi ma kuma da ya sadu da ita sai dai sai da ita da ya saye da ita sai wancan da ya saye ta shi ma sai ya je ya sadu da ita kun ga a lokacin tsarki guda mazaje guda uku sun sadu da ita kuma saduwa ba ta haramun ba kowanne saduwa ce ta halal domin ya halatta in ka sai baiwa ka sadu da ita sai dai inda haramcin yake shine an ce kar ka sadu da ita har sai ta yi istibra'i amma saduwa ba za a kira ta zina ba domin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumin dan haka wancan ya sadu da ita wannan ya sadu da ita wannan ya sadu da ita me ya faru sai ta dauki ciki kuma da ta dauki ciki sai ta haihu kuma kowanne daya daga cikin ukun yace dan shi ne domin kowa yana da hujjar yace dan shi ne ba tare da ya ji tsoron kowa ba saboda ya sadu da ita a lokacin ita bai washi ce halal Allah ya sa kun fahimta dan haka kowa yace dan shi ne malam yace fa yuqra'u bainahu sai ay qura'a a tsakanin su wa man istahaqahu bil qura'a wanda dai ya samu wannan da ta hanyar qura'a fa alaihi lil akharaini thuluthad diyya to sai ya bada biyu bisa uku na diyya ga wadancan mutum biyu ga bayani wannan da kowa ya ce nashi ne misali zan yi muku sai a samu takarda sai a rubuta da a ciki sai a kudindini sai a lifi sai a samu sauran takardu guda biyu sai a bar su ba komai a cikin su sai a kudindini takardun nan guda uku sai a zubar sai a ce kowanne daya ya dauka kowanne daya daga mazajen nan sai ya dauki guda daya sai ta bayyana cewa wane ya dauki takardar da ke cewa da yanzu shikenan da ya tabbata nashi to kun ga abin da muke magana yanzu da wannan irin hanya ta qur'a ku jifa takarda kadai aka lullube ya halatta ya mallaki da ya halatta yanzu ba shari'a tana duba takarda bane a za ku dubi wasu daga cikin hanyoyin amma za ku iya ku an fahimta jama'a amma kuna da wasu dabarbarun da za ku iya yi duk shari'ar musulunci ta ba da sarari matakar ba karakara bane ko ba tsafi bane ko wani abu makamancin haka dan haka ya tabbata wani ya dauki da to su wani fa shari'ar musulunci ba za su ce su tashi tafi ba domin wannan suna da wani haƙƙi ne da suke da'awa, kuma su sun cancanta su yi da'awar wannan haƙƙi. Sai shari'ar musulunci sai ta ce, to shi wannan da ya ɗauki ɗa, to zai ba da biyu bisa uku na diyya. Diyyar ɗan adam ita ce raƙumi ɗari. To in aka kasa raƙumi ɗari kashi uku, kaga za a samu guda 33 da ɗan wani abu kenan a kai. Yanzu mu ce 33 kawai, tun da dai kun fahimta. To yanzu kaga dukkan wanda ya ɗauki ɗa zai kuma kawo raƙuma guda 66, ko ka ce da 7 ɗin, ya ba waɗancan su je su raba. Kun fahimci yadda za a yi? To shi kenan sai ya zama mawadaci ne, sai ya ɗauki raƙuma 66 ko da 7 sai ba su, sai ya riƙe ɗa. Shari'ar musulunci ta halatta mishi wannan ɗa nashi ne halal malal. Ina matsala take? Sai ce shi ba shi da kuɗin raƙuma guda 66. Ya za a yi? Sai aje shi gefe guda, sai a sake buga ƙur'a tsakanin waɗannan mutane guda biyu. Wanda ya ɗauki ɗa sai a tuntuɓe shi ya kawo raƙuma guda 66 sai a ba waɗannan mutane guda biyu. Wancan yanzu ya dawo ɗa ya zame daga hannun shi. Daga nan za ka gane cancantar kowannen su zai iya mallaka ɗa. Yanzu ba za a dubi ɗan yayi kama da wane cikin su uku ɗin ba, a'a, ba wannan shari'a ta kawo ba. Abinda shari'a ta kawo ita ce hanyar ƙura. Ba za ka iya cewa a tafi a yi DNA test, a je a yi gwajin jini, ba za a yi ba. Ba haka shari'a ta kawo ba. Don haka musulunci cikakken addini ne wanda yake baya buƙatar wani abu daga waje. Domin ka ce DNA a yanzu, kenan kana cewa hanyoyin ƙuri'a da makamantansu da musulunci ya zo da su sun zama invalid, sun zama outdated. To musulunci da su yi aiki a baya. Har yau babu wani abu wanda sakamakon juyin juya halin zamani ko samun abin nan fasahar zamani wadda za ta sa wani abu na musulunci wata fatawa ta canza, babu. Saboda musulunci cikakken addini ne. Kenan musulunci ya rayu a lokacin da babu waɗannan na'urori na lantarki na zamani. Musulunci zai iya rayuwa ko ba su. Daga wannan za ka gane cewa addinin musulunci tsayayye ne da kanshi. Ina so ka kaddara a samu shi ma wanda ƙuri'ar ta fada a kan shi yanzu na biyu, shi ma kuma yake bai da hali. Yanzu kenan ya koma mallaka ɗa a hannun wa? A hannun wancan. To a kaddara shi ma bai da hali. Kenan dukkaninsu su ukun babu mai halin raƙuma. To me kake ji shari'ar musulunci za ta yi? Dole shari'ar musulunci za ta sake dawo da mallaka ɗa a hannun wancan na farko. In ya so, sai shari'ar musulunci sai ta sake duba wata fatawa. Ita ce yanzu idan mutum ya yi kisan kai, a shari'ar musulunci idan ka yi kisan kai idan da gangan ne za a kashe ka. Amma idan ka yi kisan kai da kuskure ne fa, to kai za ka yi kafara. Danginka na uwa da uba su kuma za su biya diya. Yanzu sai a sake komawa da ɗa zuwa ga wannan na farko, sai a ce to je tattara dangin shi cewa mun samu ɗa, amma fa ba mu da halin biyan ƙuri'a, don haka za a iya ɗora musu wannan fansa ta ƙuri'ar ta raƙuma, diyyar raƙuma guda ainihin 66 ko da 7. Sai je dangi sai su tattaro, inda za a kawo musu ɗa cikin danginsu. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. Haka za a bi sauran, in su ma ba su da shi sai a tafi dangin na biyu, in ba haka ba dangin na uku, in ba haka ba har inda dai za a tabbatar da cewa duk wannan dai abin da nake so yanzu ku fahimta shine shari'ar musulunci ta kawo bayani dangane da ƙura. Kun ji wannan bayani jama'a? Imam Shawkani abin da ya faɗi a littafin kenan. Da ya zo cikin sharhin littafin ya yi wasu maganganu, amma kuma ikon Allah wannan littafi a Durrul Bahiya da na karanto muku yau kusan shekara 200 da rubuta shi. A daidai lokacin da ya rubuta shi, shi Balarabe ne mutumin ƙasar Yaman. Ya zauna ya yi sharhin abin shi, ya sanya wa littafin Ad-Dararriyul Mudhiyya fi Sharhi Durrul Bahiya, Ash-Shawkani kenan. a daidai lokacin akwai wani India ne shi kuma ba Balarabe ba sarki ya tabbata ga Allah yana kasar India bai taba ganin shaukali ba amma dai ya samu littafin ya dauki littafin yayin sharhin shi ya sanya mishi Ar-Rawdatun Nabiyya kuma nashi sharhin hayyafi na mai littafin ikon Allah ke sana ya faru da wani malami ya tafi aikin hajji sai ta kurakurai sai wani ya ganshi ya ce mishi ah kai ga kana ganka ga alama kana da ruwan malamai baka karanta littafin wani bane kafin ka zo aikin hajji ne ce ai ni ne ma malam wani din shine wato yayi ta rubutun theory ne bai san abin in the real sense ba sai da ya tafi aikata sai abubuwan suka rikice mishi Allah ya ji dan malamin malam Abdullah dan Abdurrahman Al-Bassa abin da yake fada mana duk san da ya fadi wannan kisa sai ya dibe mu a mota sai ya ce ku zo in nuna muku kuma za ka ta same ku kaje ka gama karantar da aikin hajji kaf sai ran da zaka yi kuma sai a gaba ka iya ba ko an fahimta jama'a Allah ya kyauta to jama'a kun dai ji wannan Malam Shaukani da ya zo cikin sharhin wannan littafi a Malam Siddiq Hassan Khan bayan da ainihin wato sharhi ya kawo wasu maganganu sai ya ce lima akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Nasa'i min hadith Zaid ibn Arqam akwai hadisi wanda Zaid dan Arqam ya fitar da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Nasa'i suka fitar da shi qali yace ata aliyun وهو باليمن كأتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد أكا كاو سمتاني قد أكو وطن دا كونا ايدا جتكين سياسة دودا وطمة قد أيا بيوا أهال تركي أيا فسأل اثنين سي سيدنا علي والي قد ديودا جتكين متاني أكو يتنبيس وقال أتكران لهذا بالولد yanzu ku uku kuka samu wannan mace kuka sadu da ita duk a cikin sarki guda gashi ta haihu za ku bar wa wancan dan shi ya mallaki dan qala la suka ce a summa sa'ala sunai sannan sai kuma ya sake ware guda biyu su ma ya sake tambaye su atukarrani li hadha bil walad za ku bar wa wancan dan ya mallaka qala la suka ce a faja'ala kullama sa'ala sunai atukarrani li hadha bil walad qala la duk san da ya ware biyu ya tambaye su za ku bar wa daya cha kowa kaga yana son dake fa aqra bainahum sai qur'a a tsakanin su kun ga kenan wannan ya nuna sahabbai sun dauki hannu wato tarbiyyar da annabi ya yi musu na yin qur'a in abu ya faru kuma an fahimci cewa ana yin qur'a ne idan wani bai amince ba amma a lokacin da wani ya amince fa babu qur'a shine matanka ne sai kace to ina so zan yi tafiya da guda daya daga cikin kuwa cece za ta zauna gida sai wanta tace ai ni ba inda zan je ina nan zaune kaga shikenan wanta sai ta shirya za ta tafi kenan to haka samu haka sun haka kuma fa ina son mu rinka kaddara abubuwan ne yanzu akwai lokacin da zaka ce zaka yi tafiya wanta tace ta yafe ko to wanta kuma sai tace ita za ta je to in dukkan su suka ce wallahi sun gaji da tafiyar nan ba za su je ba to yanzu za a dawo kanka ne kai din ka matsa wa kanka dole sai da wata daga cikinsu ko kuwa kai ma baka iya tanazuli to yanzu sai a yi ƙuri'a ta tabbatar da tafiya din tukuna in kai ba za ka haƙura ba dole sai da ɗaya daga cikinsu su kuma dukkansu sun yanke shawarar ba za su je ba sai ka yi ƙuri'ar tafiya ɗaya takardar zaman gida yanzu su biyu su haɗu su ɗauki ɗaya kai kuma ka ɗauki ɗaya idan ka ɗauki wadda ke tabbatar da cewa tafiya to shi kenan yanzu dole za su bi ka to sai ka dawo dole sai a yi ƙuri'a in ƙuri'a ta faɗa dole duk sanyin jikinki ɗauki ke ma ɗauki wanda kika ɗauka a yi to da ke za a je kike shirya sai gama laƙai-laƙai ɗinta dole dai da ita za a je ina fata an fahimta wannan ina ƙaddara muku in haka ta faru ne sayyidina Ali sai yayi qur'a tsakanin waɗannan mutane fa alhaqa alwalad billadhi asabathu alqur'a sai ya bada da ga wanda qur'a ta kai ga kanshi waja'ala alayhi thuluthay diyya sai ya dora mishi biyu bisa uku na diyya فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم علي يجي جاء والنبي جاء الامر يد يا فاروا يا منزان الله جاء كما يد ني فضحك حتى بدد نواجذه منزان الله يا داريا حس سيدا اكا غا حقورن شي نفيقا saboda ya gamsu da fatawar sayyidina ali haka malami yake jin dadi in ya ga daliban shi sun dauki hannu sun fahimci karatu wato ya san al'amari ya kamu kenan ma'ana ka'idojin annabi ya koyar da su da rikicin ya faru sai Aliyu ya iya dauko ka'idojin ya tabbaka kuma sai ka'idojin suka tafi da ya ga annabi sai annabi ya murna akan haka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wa akhrajahu an-nasa'i wa abu dawud mawqufan ala ali bi isnadin ajwada min al-awwal li'anna fi al-isnad al-awwal yahya ibn abdullah al-kindi al-ma'ruf bil adlaj wa qad wathaqahu yahya ibn ma'in wal 'ijli wa dha'afahu yahya an-nasa'i bima la yujibu dha'afa wannan maganganun ne malamai hadisi da ya tabbata sai shaukani ya faɗi wannan magana wadda siddiq hasan khan ya kawo ta cewa wa qad akhadha bil qur'a mutlaqan malik wa shafi'i wa ahmad wal jumhur imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da mafi yawancin malamai sun dauki cewa qur'a tana daya daga cikin hanyoyi na warware rigingimu wa haka zalika anhum ibn rislan Malam Muhammad ibn Rislan wanda Hausa ke cewa Arsalan kun san Hausa suna da suna Arsalan Rislan ne asalin shi Malam Muhammad ibn Rislan ya dauki ainihin wannan fatawa fi kitabul itqi da yazo yana tattaunawa a cikin babin yan tabayi fi sharhi sunan a cikin sharhin Abu Dawud wa qad warada al-amal biha fi mawadhi'a shari'ar musulunci ta tabbatar da aiki da qur'a a wurare da dama هذا من هاوانا نادبتي كنت دليل اندي سامو كرانتو وانا بياني اقوي سوران بياني فجما حيا انزو شارب فجيمكي ومسألة اقول سمالا صديق حسن خان فيتي القرآ ايت قرآ قد صح الدليل باعتبارها كما اوضحت ذلك في ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي يتي شراء المسلم تي تايد دا دين قرآ kamar yadda dan tabbatar da haka a cikin littafin na Zufarul Ladhi yace wa awdahahu al-matin fi sharh al-muntaqa shaukani kuma mai wannan asalin littafin ko ya tabbatar da haka a cikin sharhin shi na muntaqa shine Nail al-Awtar fa idha a'waza al-amr idan al-amari ya gagara wa lam yatamakkan at-ta'yin bi sababin min al-asbab ar-raji'a ila thubut al-firash aka kasa tabbatar da da ga ainihin wani daga cikin waɗanda ke da'awar suna da mallakar ɗadin awul bayyana ko kuma aka kasa tabbatar da da saboda hujja ko shaidu aw nahawi ha ko nahawi ma ko makamantan su fa innahu yurja'u ila alqur'a to sai a koma zuwa ga qur'a wa qad i'tabaraha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fil ilhaq ma al-ikhtilaf annabi ya yadda ay aiki da qur'a domin tabbatar wa da wani haƙi in an samu jayayya wa atabaraha fi ta'yin man yu'taq annabi ya yadda da ayi qur'a a wajen tabbatar da waye za a yanta wane ne zai koma cikin rikicin bauta wannan yana ishara ne kama fi hadisin man awsa bi itiki sittati a'bud zan zo za mu karanta wannan hadisin insha Allah wani dattijo ne yazo rasuwa yana da bayi guda shida to an hana yin mummunan wasiya a lokacin rasuwa zaka iya yin wasiya duk abin da ka mallaka a duniya kaf kace kai sadaka da shi in ka mutu kuma a dauka a bayar amma in lokacin mutuwa yazo to ba a yarda da irin wannan wasiyar amma lokacin da kake da ranka da lafiyarka ba wata matsala zaka iya zauna ka rubuta takarda kace duk abin da ka mallaka a duniya kaf ka sadaukar wa da suwani ko kai kaza da shi ko kai kaza shedu duk su sheda ya zama bayan shekara biyar bayan wata kaza bayan kwanaki bayan shekara ka kwanta ka rasu azartar da wannan amma yanzu kana cikin rashin lafiyar da mutuwa yanzu ko anjima sai ka ce dukiyarka ka sadaukar da ita ko kai wakafinta to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba to abin da ya faru kenan wannan mutum yazo yana da bayi guda shida yazo sai ya tattara yace ya yanta su yana yantawa sai ya rasu fa aqra'a bainahum sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a yantawar bata yu ba duka kuma bautar bata yu ba duka dan haka sai annabi ya qura'a a tsakanin waɗannan ainihin bayi wa ataqasnain sai biyu suka tabbata sun sami yanci wa araqqa arba'a guda shida kuma suka tabbata cikin bauta guda hudu suka tabbata cikin bauta guda biyu suka tabbata da yanci ba'da an jazza'ahum salasata ajza bayan ya kasafta su kashi uku wa ataqal juz' allazi waqa'at alayhi alqur'a sai ya zama ainihin kashin da qur'a ta fada kansu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai tabbatar musu da yanci warada aidan ghairu zalik ma ne yace an samu surare ma banda haka bayi ne guda shida jama'a sai ka kasafta su kashi uku kun ga bidiyo kenan sai aka yi qur'a to kamar yadda nace hanyoyin qur'a ta danganci da al'adunku suke da yadda tunaninku suke kamar yadda na kawo a misalai a yanzu sai a samu takarda sai a sa yanci sai a samu wasu takardu kuma sai a sa bauta sai a zubar da waɗannan takardu guda uku sai a ce ko waɗanne bayi waɗanda suke kaso ne ɗaya daga cikin uku ɗinnan su zo su ɗauki takarda ɗaya waɗannan suka ɗauka me kuka gani bauta waɗannan suka ɗauka me kuka gani bauta waɗannan suka ɗauka me kuka gani yanci sai aka tabbatar da yanci ga guda biyu aka tabbatar da bauta akan guda hudu malam yace fal hasilu annal qur'a mu'tabaratun shar'an fi ghairi babin a gaskiyar lamari dai shari'ar musulunci ta yadda da yin qur'a ba wai a babi ɗaya ko babi biyu ba a matsalar aure ba kadai jama'a a matsaloli da dama idan da misali yanzu rikici zai turke gida ne yana da direbobi guda biyu aka za a yi tafiya kowane direba ya ce shi zai tuka motar mai gida yana da yancin a matsayin shi na mai gida ya ce wane ne to amma sai mai gidan ya ce ku ji ku daidaita a tsakaninku to kaga wannan direba ya ce shi ba zai daba da shi za a wancan ma ya ce da shi za mai wa tafiya Abuja za a je amma za a tafi Maiduguri kaga babu direban da zai yi to kaga za a je Abuja akwai Maiko saboda haka kowane direba ya kafe to kaga anan za a iya ƙuri'a a tsakaninsu to shi yasa sai nazo maku da wannan littafi at-turuq al-hukmiyya fi siyasati shar'iyya li ibn al-qayyim wannan littafi ne wanda yake dukkan alƙalai da masu mulki da waɗanda suke jagorancin jama'a kamar dagatai da hakimai da masu anguwanni da sarakuna duk suna buƙatar shi yau shekara 660 da wani abu da rubuta littafi Allah madaukakin sarki ya ji kan mawallafin littafin sunan shi al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi daya daga cikin manyan almajiran Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allahu Akbar gashi a cikin wannan littafi yace faslun al-hukm bil qur'a yace ga wani fasli wanda ke bayani dangane da hukunci da qur'a wanda shari'ar musulunci ta kawo yayi bayanai masu yawa amma ni zan takaito mana ne domin asali ba karatun littafin muka zauna ba da ya gama kawo wannan faslin jama'a sai yace faslun fi kayfiyatil qur'a ya ake yin qur'a din yace faslun fi mawadi'il qur'a a waɗanne wurare ne shari'ar musulunci ta kawo yin qur'a sai yace al-hukmu fi ma idza ataqa 'abdan idan mutun ya yanta bawa ko bayi to hakan nan dai gashi malam ya ci gaba da bayani al-adillatu ala sihhati ta'yin al-mutallaqa bil qur'a kana da mata guda biyu dukkan su sunan su daya sai ka aiko da takardar saki da ka aiko da takardar saki ana nan ana jayayya wacce ce daga ciki tunda duk sunan su daya ba wani abu da kai wanda ya bambance ko an fahimta jama'a dukkan sunan su da ana cikin jayayya sai ga waya ta zo cewa kai kuma ka rasu wannan na suranta muku ne jama'a na suranta muku yanzu wace hanya za a bi a warware wannan rikicin? To hanyar Qur'ani, na kawo muku misali ne kan shine, ana iya tabbatar da cewa cikin mata kaza wanta ce sakakkiya ta hanyar ainihin Qur'a. Wato duk wannan yana nuna maka irin yadda addinin musulunci yake bai gaza ba game da bayanin komai. Na'am. Ashinan kana buƙatar ka samu wannan littafi ne kai karatun shi duk kusan shafi wajen 30 yace yana magana akan Qur'a din. Amma ni zan karanto mana abin da muke buƙata ne sai yace. Wa min turuqil ahkam na daga cikin hanyoyin zartar da hukunce-hukunce a shari'ar musulunci, al-hukmu bil qur'a, yin hukunci da qur'a. Qala ta'ala, Allah yake, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk. Allah ne bai wa annabi labarai na annabawa da dama, sai Allah yake wa annabin shi waɗannan labarai duk da muka gaya maka ghaibu ne, baka nan aka yi. Waɗanda suke sauraron alqur'ani a yanzu ba sa nan aka yi, amma ga sunan mun yi maka wahayi. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam. A lokacin da suke jayayya wane ne zai reni maryam cikin su, baka nan. Wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, a lokacin da har suka nemi za su rigima, baka nan. Amma yadda malaman tafsiri suka tada suka faɗi cewa kanat maryamu ibnata imamihim wa sayyidihim fatashaha alaiha banu isra'il, sanda aka haifi maryam mahaifinta imrana malamin su zakariya ne. Ya rasu, yanzu kowa yana so shi zai renan wannan yarinya, wane ka bar mini? A bazan bar maka ba, wane ku yi haƙuri, wane? Sai jayayya sai ta turke tsakanin su bani isra'ila. Faqtara'u 'alayha bisihamihi, sai aka ce to shikenan kowa ya ɗauko ainihin kibiyar shi ko kuma alƙalamin shi sai a yi ƙuri'a. Ayyuhum yakfuluha, an gane? Faqara'a Zakariya, sai da aka yi ƙuri'a sai annabi Zakariya ya samu. Wa kana zawja ukhtiha, dama yana auren ƴar uwarta. Fa dammaha ilayhi, sai ya rike ta. وروي نحوه عن مجاهد. مجاهد ما إلهم وانا فسر يي. قال ابن عباس شيك وشيواي لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى. دما حيف يا مريم تزوت أجي مريم أمسلاتي سيكواي وواسا شيوا شيزيت أو كيتا. وهم يكتبون الوحي ألوكة سنة تربوت وحي وتولتا في الله. فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها, sai suka je suka yi ƙuri'a da alƙalaman su cewa waye zai ɗauke ta. Kamar yadda malamai suka faɗi, wallahu ta'ala a'lam, suka ce sai aka karɓi alƙalamin kowa, sai aka ce a je a watsa alƙalaman a ruwa, duk wanda alƙalamin shi ya miƙe tsaye shi zai ɗauke ta, sai alƙalamin ainihin Zakariya sai ya miƙe tsaye a kan ruwa, shi kenan sai ainihin sai aka yarda cewa shi zai ɗauke ta. Malam ya ce wa haza muttafaqun alaihi baina ahli tafsir, malaman tafsiri duk sun haɗu a kan wannan magana. Kun ji dalili na farko da ke tabbatar da ƙuri'a. Yanzu ƙuri'a ta faru a zamanin annabawan da, gashi har annabi Zakariya ya ɗauki renon Maryam da me? Da ƙuri'a. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce wa inna yunusa lamin al-mursalin, lallai annabi Yunus yana cikin manzannin Allah. Iz abaqa, a lokacin da ya gudu daga garin da yake wa'azi ila al-fulkil mashhun, yaje ya shiga cikin wani cikakken jirgin ruwa wanda jirgi ya gama haduwa zai tashi daga tashar garin, sai annabi Yunus sai ya shiga. Wato yayi wa'azi ne sai garin suka hada kai gaba ɗaya, suka ce a kafirce mishi kar wanda ya yarda. To sai ya ji tsoron kada azaba ta zo ta same shi a garin, sai ya gudu. Yana zuwa tashar jirgi, ga jirgi ya cika kawai, sai aka cika jirgi da shi sai aka tashi. Ana cikin tafiya a wancan zamani, idan akwai wani gudajjen bawa daga mai gidan shi sai an je tsakiyar teku, sai jirgi ya fara tangadi. To da jirgi ya fara tangadi, sai suka ce jama'a, cikinku idan akwai wanda ya san cewa bawa ne ya gudo daga mai gidan shi, yayi magana don kada sauran su hallaka saboda shi. Sai kowa ya shiru, Yunus ma ya shiru. Akai Yunus ya ki magana. To me ya faru? Allah madaukakin sarki ya ce fasahama, shikenan sai aka ce to bari ai ƙuri'a. Misali kaga ƙuri'an nan koda abin da kake gani kamar na yara din nan na janje ni gidan gauro gauro ya bani tuwon dusa ban kamsa ba ina tsoro tsoron ta fada kan wani goshin shi eh to wani ta fado ka misali absurd shay'in ka misli haza koda wannan ne ina fatan mun gane saboda haka sai aka yi ƙuri'a fakana minal mudhadin sai ya zama yana daga cikin waɗanda aka kwasa aka zuba wato ba shi kadai ne gudaje ba akwai wasu gudaddu domin in an yi an fitar da wani an jefa shi ruwa sai a ga jirgi yana tangadi har yanzu kaga akwai sauran aiki sai a sake yi sai da aka tsintsince su duk aka zuba su annabi yunus ya kasance daga cikin ainihin waɗannan يقول تعالى الله جواي فقرع فكان من المغلوبين في زمان دا cikin wadanda akai galaba akan su aka dauke shi aka jefa ruwa to barkaji abinda malam ibn al-qayyim ya fadi wannan littafi yace fa hadhan nabiyan kariman ista'mala al-qur'a kaga wadannan annabawa ne guda biyu zakariya da yunusa sun yi aiki da qur'a wa qad ihtajja al-a'immatu al-arba'a bi shar'i man qablina in sahha zalika anhum malamai cikin malaman fiqh Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad sun kafa hujja da cewa shari'ar waɗanda ta gabace mu annabawan da suka wuce to muna iya aiki da ita matukar ta tabbata cewa shari'ar su ce to yanzu wannan ta tabbata cewa shari'ar su ce ko bata tabbata ba ta tabbata saboda me saboda Qur'ani tazo ina fata an gane domin ba yadda za a yi annabi na wani zamani ya karbi ai mai wata doka wadda ba dokar da ya yadda da ita ba na ka tunda zakariya ya amince tunda yunusa ya amince to waɗannan sun zama dokoki ne waɗanda annabawan wannan zamani sun amintu da su ya halatta mana mai aiki da su to sai malam ya ce وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث يذوج كم بخاري ده مسلم إذا صحابي أبو هريرة الله تعالى مش يردع عندي كتوى من زن الله إرادة أمنشن الله استبت أجريش ياتي لو يعلم الناس ما في النداء دا أتي متاني سنسن إلي اللادن دكي غكيران صلى والصف الأول da mutane sun san ladan da ake samu a sahun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi mutane suka zo basu samu damar su kira sallah ba basu samu damar sahun farko ba sai an yi qur'a lastahamu annabi yace da mutane sun yarda an yi qur'a abinda wannan magana take nufi ladan da ake samu a kiran sallah da sahun farko da mutane sun san irin wannan ladan ko ba za su bar mutum ɗaya shine ladanin masallaci ba da lallai duk masallatan kowa zai ce shi ma sai ya kira sallah to kaga in kowa yace zai kira sallah sallar kuma guda ɗaya ce kaga ba zai yiwu ba kenan to da sai an yi qur'a annabi yace da sai ayi qur'a din kenan yanzu annabi ya yadda da me ya yadda da qur'a sallallahu alaihi wa sallam haka nan da mutane sun san irin ladan da ake samu a sahun farko to da ba za su bar mutane kaza su ne kullun suke tsayawa a sahun farko ba da sai a rinka cewa to ayi qur'a waɗanda ta fada kansu su zauna a sahun farko waɗanda ba su ta fada ba su tsaya a sahun dake baya wa fi sahihain aidha an aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama kana idha arada safaran aqra bayna nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu hadithin da muke ainihin bayna azwaji hadithin da muke tattaunawa akan annabi in zai tafiya yana qur'a a tsakanin matan shi wadda qur'a ta fada akan ta sai annabi ya tafi da ita wa fi sahihi muslimin an imran ibn husayn anna rajulan a'taqa sittatan mamlukin lahu inda mautih har wayo imran dan husayn ya ruwaito hadisi cewa wani mutum ya yanta wasu bayi guda shida a lokacin da zai mutu hadisin da muke ishara lam yakul lahu malun ghayruhum in ba wannan ba bashi da wata dukiya a musulunci an hana wannan jama'a koda kana da matsala da magadanka ba za ka haramta musu gado ba domin ba kai ka halatta musu ba Allah ya halatta musu to na daga cikin hanyoyin haramta gado ka zo mutuwa sai ka ce ka ba da dukiyarka gaba ɗaya sadaka fi sabilillah amma kamar yadda nace idan kana halin lafiyarka ne wannan dukiyar ka ce kana da 'yancin kai yadda ka so da ita amma a lokacin da ka shiga gargara ko mutuwa ta zo maka a wannan lokaci ga dukkan alamu kana tabbatar da cewa dukiyar baka da sauran bukata a kanta. An fahimci wannan da kyau jama'a? A ƙarƙashin wannan mutumin nan ya yi wannan mummunar wasiya ne sadda zai mutu sai ya yanta bayan shi kuma bai da wata dukiya an ba su. Fada'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa jazza'ahum thalatha. Manzon Allah ya kira waɗannan bayi ya kasafta su kashi uku thumma aqra'a bainahum fa a'taqa ithnain wa araqqa arba'a. Kamar yadda muka faɗi a hadisin haka yi ƙuri'a biyu suka dawo cikin bauta, a biyu suka dawo cikin ƴanci, uku kuma suka tabbata a bauta, ai hudu suka tabbata a bauta. Wa qala lahu qawlan shadidan, manzon Allah ya faɗi mummunan magana akan shi. Mummunar magana ita ce annabi ya ce a ai da na san yayi haka da ban yi mishi sallah ba, saboda annabi ya zo sallar gawan shi. Bayan an yi sallah an je an rufe shi, annabi ya koma gida sai aka ce mutumin da kai wa sallar gawa fa ga abin da yi. Sai annabi ya ce da na san yayi haka da ban yi mishi sallar gawa ba. Kaga mummunan magana da annabi ya faɗi akan shi kenan. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وترانا لكتي يفعل أتكان وسمتان سيان النبي يتي واي زي رنسي سي كواي تي زي رنسي كذن كواي تي زي رنسي أي رنس ورد أن زبات لك إيما كو مكين كي كاتي فيلن كنيشي ياتي فيلن شيني تو واي زي رنسي سي كواي تي زي رنسي. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ƙuri'a a tsakanin su akan waye rantsuwa za ta fada akan shi. Kun ga nan ma yana nuna aiki da me? Aiki da ƙuri'a. Wa fi sunan Abi Dawud an Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala idza ukriha ithnani 'ala al-yamini aw istahaya falyastahima 'alayha. Idan mutane guda biyu aka tursasa musu rantsuwa sai sun yi, ko kuma aka ce ku yi rantsuwa dukkan su kowa ya ji kunya cewa shi ba zai rantse ba, to sai a yi ƙuri'a sai ta fada ɗaya daga cikin su sai shi ya yi rantsuwar. Na'am? Na'am, a wista habbaha tsaye, wato ko kuma dukkan su suka ce za su yi, an ce dole ku yi. To kaga ba yadda mutum biyu za su rantse a kan haƙƙi wannan naja wannan naja, ko kuma dukkan su suka so su yi rantsuwar ba za a yadda ba dole ɗaya zai yi. Ina fata an gane. To malam dai ya ci gaba da kawo wannan irin misalai ga su nan, in ka zo kana karanta ainihin wannan ainihin wato littafi har inda malam ya ce ke cewa fa hadhihi sunna kama tara. Kaga dai sunna annabi kamar yadda kake gani ita ce mai qur'a ko qad ja'at bil qur'a. Kaga dai sunna annabi ta tabbatar da qur'a kama ja'a bi hal kitab, kamar yadda Qur'ani ya zo da Qur'a. Ha? Fa'alaha wa fa'alaha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ba'adahu. Sannan sahabban manzon Allah sun rinka yin Qur'a a bayan annabi din. Qala al-Bukhari fi sahihihi, Imam al-Bukhari ya faɗi a cikin littafin shi as-sahih, yace wa yuzkaru anna qauman ikhtalafu fi al-adhan fa aqra'a bainahum Sa'd. An ba da labarin cewa wasu mutane sun yi rikici dangane da kiran sallah. Sa'ad ibn Abi Waqqas kuma yi ƙuri'a ainihin a tsakanin su, tare da cewa wannan duk da Bukhari ya ambaci abin amma ba da isnadi ya ambata ba kuma da'ifi. Ina fata an gane. Wa qad sannafa Abu Bakr al-Khallal musannafan fil Qur'a wa huwa fi jami'ihi fa dhakara maqasidahu. Al-Imam Abu Bakr al-Khallal al-Majrin Imam Ahmad ya rubuta wani katon littafi wanda ya saka shi a cikin littafin shi Kitabul Jami', ya tattauna wannan matsala ta ƙura'a. Daga nan ne Ibn al-Qayyim ya tato waɗannan bayanai jama'a. Wuri na farko kenan da Ibn al-Qayyim ya bayani akan ƙura'a, in ka koma baya ya sake cewa faslun at-tariqur rabi' wal 20 al-hukmu bil ƙura'a. Yace al-hukmu bil ƙura'a wa qad taqaddama al-kalamu 'alayha mustawfan wal hujja fi ithbatiha wa annaha aqwa min kathirin min at-turuq allati yahkumu biha man abtalaha. Shari'ar musulunci dai ta yadda da ƙura'a, wanda duk yace bai yadda da ƙura'a ba to sai ya kawo mana me ya yadda da shi. abin da ya dade shi din nan zaka ga cewa qur'a ta fi shi inganci dan haka mu musulmi kun ji kaidojin mu an fahimta jama'a gaskiyar lamari abin da ya kai al'umma musulmi suka samu kansu a ci baya shine da aka koma ilimin addini ya zama ilimin gargajiya idan da an ci gaba da ilimi kamar yadda waɗannan malamai suka rinka rubuta shi da tace shi da a yau da dama daga cikin matsaloli in sun faru musulmi ba shi da bukata sai ya koma zuwa ga kotuna da lauyoyi da alkalai na zamani saboda duk abin da ake bukata musulunci ya zo da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka ina fatan da waɗannan bayanai jama'a sun dan samu haske game da me ake nufi da qur'a an fahimta jama'a to kun ga tana daga ciki ita ce wadda ainihin ake a wajen yan siyasa da sauran zabe da makamantansu na'am waye mai magana eh na'am 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 a'a wannan tambaya ta tana da matukar muhimmanci mutum yana da mata biyu a gidan shi sai aka yi sata shi a zuciyar shi ya karkata lalle ɗaya daga cikin su ta dauka to amma kuma ɗayar ta ki bayyanawa yayi ta ki shin zai iya ƙuri'a don tabbatar da barauniya a'a domin akai ƙuri'a ta fada kan wance eh in ya tabbata ba ita bace fa kuma ta ki fito da abun kaddara koda ita ce ta ki fito da abun ba a tabbatar wa da mutum laifi ku kiyaye shine abin da nake cewa tambaye shi tai ma'ana ba a tabbatar wa da mutum laifi ta hanyar ƙuri'a amma ana tabbatar wa da mutum haƙƙi ko responsibility nauyi ta hanyar ƙuri'a amma ba a tabbatar wa da mutum laifi ta haka a ƙarƙashin haka akwai mutum wanda naga ya iso nan yankin wanda yana bi yana gano barayi ha to akwai wani wanda ya fi shi dan ne har sai da naje ne hira da shi a can Gombe jihar Adamawa can gaba da Yola sosai kafin ka karasa Hong da kusan kilometer 15 wani gari ne babban gari shi wannan mutumin da ke garin Gombe ta jihar Adamawa shi ba wai duban ka zai ba kawai a'a sanda ce zai baka karike in karike kawai shikenan zaka ci gaba da duk kawo tarihin ko dantsa ko kafata sai ka fada duk fatar da kai a rayuwarka sai ka fada abinda suke cewa baiwa ce ba baiwa bace tsafi ne kawai tsafi ne gaskiya dan nayi ya bani sanda yace a nayi ya bani sanda yace amma naje nayi hira da shi sosai nayi nace bani ni ma an taba ni yace a amma duk wanda ka zai iya karike da karike kai bayan yan mintuna zaka fara surutu in dai ka taba yin sata a karkashin wannan shari'ar musulunci ba ta yadda a tabbatar da mai laifi laifi da hanyar kara-kara ba kara-kara ma wata hanya ce da ake yi ta tsafi ita ma tare da cewa masu yin ta ba san cewa tsafi ba ce wadda ita ma za ka gade tana karewa zuwa ga haka ne ana amfani da wasu karare ne da gwargwadon yadda ake yadda katsina suke daban da yadda Kano suke da yadda ko ina da yadda suke amma dai kara-kara ake kira abin hanya ce ta tabbatar da laifi idan yanzu aka yi ƙuri'a cewa sata rashin sata sai ka ce wa matanka su ɗauka sai ɗaya ta ɗauki sata duk da haka kuma ta ƙi fito da abin da ta sata ko da ya tabbata ita a zuciyarta tsakaninta da Allah ita ta sata me ka samu a gidanka ka haifar da fitina da rashin zaman lafiya ta har abada saboda za a ce a yayin da aka yi ƙuri'a aka tabbatar da ke barauni ya ce kin fito da kaya ai mu muna jiran ki fito da kaya ma tukuna sannan a fara magana to ba a tabbatar da laifi ta hanyar ƙura'a amma ana tabbatar wa da mutum haƙƙi ko wani nauyi da ke kan shi ta hanyar ƙura'a akwai bambanci na'am ka ce mai mala na'am eh na'am A na farko tabbatar da cewa shari'a ne gare su. Na biyu kuma tabbatuwar wannan a shari'ar mu shine ta hanyar shari'ar mu bata yi inkari ba. Idan shari'ar mu ta yi inkari to ba zai zama mana shari'a ba. Amma idan shari'ar mu bata yi inkari ba kuma bata goyi bayan abun ba to ya zama shari'a gare mu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. 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 Haka. Ah. Shine magana da muka yi al'ada kenan dama hujjar kenan mata al'ada. Ya dawo mana da hannun agogo baya ne mai bai a zo karatun da ya gabata ba. Cewa mutum ne yana fama da talauci jama'a duk cikin talaucin shi shekara 30 sai Allah ya zo ya azurta shi lokaci guda. Ya wadatu kuma sai ya yi aure kun ga ita wannan amarya ta faɗo ne a cikin wadata. To yanzu da ya samu halin zai biya kujera aji guda ɗaya ganin wahala da waccan ta yi da shi. Ha? Zai zama dalili akan a fara bata? A ba zai zama dalili ba. Ba zai zama dalili ba afwan. Saboda ai wahalar. A haka ta ganin shi tace tana son shi. Eh? Shikenan. Saboda haka ba a wahala ta shigo ba zaman gidan aure ta zo. Ba a wahala ta zo ba zaman gidan aure ta zo. Wannan kuma ba a wadata ta zo ba. Zaman gidan aure ta zo a haka shari'a ta kalli abin ko da su ba su kalli abin ba ko da ita ta dubi barin aure shi yanzu in mun ci wahala nan gaba za mu huta saboda akwai irin wannan misalin akwai iri kaza misali zai iya yawa misalin na ta yi kuskure ita kuma wannan ta iya yiwa yanzu wadatar ta gani amma ta zo duk zai iya yiwa haka ko to shari'a ita kuma ba ta haka ta kalla ba shari'a abin da ta kalla shine me wannan matar shi ce wannan ma matar shi ce shikenan kawai dan haka sai ta daidaita haƙƙin su kamar yadda shari'ar musulunci ta dubi wannan dan shi ne dan shekara 5 wannan ma dan shi ne dan shekara 5 sai dauki gida haka siddan sai wa wannan da kyauta to wannan ma sai ya dauka sai ya mishi kyauta kyauta kamar yadda na gaya muku. Na'am. Na'am. Eh.
So idan na bi cewa ita na farko
ne. Eh.
Ta sai da kullun ta da ainihin kawai kawai ta.
Eh.
Ta sai ba kamu.
Eh.
Wasu abu.
Eh.
Yayin da ka zo aure.
Eh.
Kuma na bi abin ta fuska kyauta ta mun da ta.
Eh.
Bara kuma ta kujira.
Eh.
To shi ba.
Ah. Har yanzu ba a yadda ka dubi abin ta haka ba wato ko shine irin yadda kuke duban abin ita ba haka shari'a take duba ba kana dan makaranta ka aure ta rannan aka zo registration 15,000 ba hali ta sai da kwalla ta sai da cabinet ta sai da kujeru aka hada da fridge wata ta je ta yi zubin adashi aka karbo duk aka hada maka aka biya kudin makaranta yau sai aka waye gari ka zama kai ne chief a wuri kaza to har yanzu kai kana kallon to saboda wannan wahalar asali shari'ar musulunci abinda ta duba sanda take maka wannan abun ba jali take zubawa ba dan wa take dan Allah shikenan kawai wa alaikum salam wato ko asalin ina ta gaya muku shari'ar musulunci ita tana ta daura mutane ne da imani da Allah kawai dan Allah ta yi can zaman aure da ta yi dan Allah ta yi da shikenan sau da haka ba ta yi ne don a biya ta ba don in ta yi ne don a biya ta to zai zama abin yana da kaidi yana da ka'ida yana da kaza ta yi ne saboda Allah ta yi wa mijinta ne kawai wato barkuji matar da ta kyautata wa mijinta tana da matsayi a cikin mijinta matsayin da baya iya biya da abin duniya abin da ba su gane ba kenan idan aka yi quantifying wannan abin da abin duniya abin ya lalace waccan da ta sai da kwalla da kumbo da tasa da cabinet ta hada wa miji 15,000 bayan shekara 30 wannan 15,000 ta zama miliyan 1.5 ka dauka haka in ya kawo miliyan 1.5 ya bata ko bai biya ta ba saboda abin da ta yi mishi ba a iya kimanta shi da kudi abinda ta yi mishi soyayya ce. Saboda haka in ta dawo tana cewa kar ka manta fa nan na sai da kaza na sai da kaza, to sai ce saurara nawa ne kudin kayan naki bari a biya ki, to mutuncin ta ya zube. Amma tana nan da wani matsayi a ran shi, matsayin da shi ba a lissafin shi da abin duniya, to duk wannan misalin da kuka zo ku ne, ku ne ta lissafin abin ne da abin duniya, ba a lissafin irin wannan matsayi. Ai wannan matsayin da ta samu a zuciyarka shine kyautatawa, ba a sani ba. Ga Khadija ne muku misali da ita, wannan alherin da Khadija ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sauran matan shi ba su yi mishi alheri bane sun yi, amma ana iya kaddara, ana iya gwada alherin Khadija. Saboda haka sai Khadija ta samu wani matsayi. Dan haka lokacin da mace take wahala da mijinta, tana samarwa da kanta da ƴaƴanta wani matsayi ne a cikin zuciya. A daidai lokacin da za ta zo tana da'awar a biya ta wannan abin da ta yi, da ba ta wasu abubuwa, to a lokacin ta zubar da kanta, yanzu ta daidaita kanta da wannan kenan da ba ta yi komai ba, to sai a yi mata abin duniyan, shi kenan darajarta ta watse. Matsalar da suke samu kenan da yake ba su da wanda zai ba su wannan hasken, sai ka ji ta taso tana cewa ai nan lokacin da ake cikin wahala, ai da mu ake cikin wahala, ai nan gidan iyayena nake zuwa nake karbo abinci, ai nan kaza muke, ai kwana nawa muke kwana ba mu ci abinci ba, ai nan kaza, to duk waɗannan abubuwan yanzu tazo tana bata aikinta bil manni wal adha. Da Allah yake cewa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kai sadaka, kai alheri, kar kai goyi, kar kai bakan magana, kar kai kaza. Wato wannan abin da ta yi wa mijin, ta kau da kai game da duk abin da yake yi yanzu, tana nan da wani matsayi a idan shi. Amma na san da yawa mata ba su taba hango wannan abin da nake faɗe ba. Galibin abin da suke hangowa shine ai fa yanzu an yi kuɗi, an je an auro ƴan zamani, mu kuma an wulakanta mu, to yanzu ta ɗauki kanta da irin matsayin da take da shi a zuciyar shi, ta daidaita wannan kenan, to shi kuma sai ya karba, to daga lokacin sai wulakanci sai ya fara bayyana, to shi kenan sai ai ta fito da waccan surar cewa ta sha wahala da shi, ya zo yana wulakanta ta, a'a ita da sai ta koma gefe guda, ita ta san tana nan da matsayi, to da za ta ɗauka wa kanta haka, to amma galibi ba sa iya jurewa a haka, galibi ba sa iya jurewa, to duk abin da za ta yi na ƙwatar wa kanta wancan matsayin ko, to kuma zai zubar mata da wannan matsayin ne. Amma da yanzu ya samu kujera aikin hajji, sai ta rasu, sai ce to ga kujera aikin hajji, shari'ar musulunci kuma ta ba da damar a yi shawara da ku, don haka wace ce za ta je, wace ce za ta haƙura. Da ita uwar gidan za ta ce a ba komai, abinda za a yi ita ta je. Ita ta je, ta ƙara samarwa da kanta wani matsayi a zuciyar mijin, ba ta sani ba. Amma to mutane sun kasa gane samun matsayi a zuciyar wanda za ka samu ko, ba za ka taɓa yi ba sai ka yi wata sadaukarwa. Yanzu da za mu samu wani kamfanin jarida zai zagi Sardauna, mu yan arewa za mu iya zuwa mu je mu ƙona kamfanin, mu rusa, mu kashe duk mutanen gaba ɗaya, kuma mu dawo muna huci, har yanzu muna ganin da saura. Me kake tunani ya samo wa da Sardauna wannan matsayi? Wata sadaukarwa da ya taɓa yi, akwai wasu abubuwa da ya haƙura da su, wanda san da ya haƙura da waɗannan abubuwan akwai wasu sau'in shi da suke kallon shi wawa. A daidai lokacin da yanzu waɗannan sau'in nashi wasu suna nan da rai a gabanka, da ba a dangwale wani hanci sai ka ce ƙara, bai dangwale ba ma ƙara. Saboda haka ku kiyaye duk wani matsayi da kake neman ka samu ko, to wani abu zai biyo baya wanda sai ka haƙura da shi. Kar kuma ka sake ka gwada kanka da wanda ya taso daga baya yana zubar maka da mutunci. Ina fatan ku kiyaye wannan. Kai gwamnan jihar Kaduna, kamar Balaraba Musa shekaru 30 da ta wuce ya yi gwamna a jihar Kaduna, haka ne ko? To yanzu tsarin ya bashi damar ya tsaya takara, dan haka Balaraba Musa ya fito takara 2011. To amma a daidai lokacin da Balaraba Musa zai shiga cikin wannan ruguguwar matasa, wani kallo kake tunani za a iya mishi? Za a kalle shi da wani ido daban. Sa ga wannan me yake nema ne ko? Me ya rage a gidan gwamnatin wanda zai je ya dauko, a bar shi je ya dauko? Ina fata an gane. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am.
Na
mata gida kafin ka auro wannan ta biyu. Ita wannan da ta shigo? A ai lokacin da ka gina waccan gida ka sai mata mota, ita ba ta nan. Don haka a lokacin ba sa sharing equal rights. Yanzu za a dubi ita kuma menene abin da za a yi musu gaba daya. Ai ba zai yiwu ɗanka shekara 20 da ta wuce ka taɓa sai mishi mota, yanzu kuma sai ga wani sabon ɗa an haifa maka 2013. Shi ma kuma sai ka sai mishi mota. A shi wancan ya ci abin ne lokacin shi kadai ne. To yanzu kuma yaya? Kana da guda 15. Zai yi kowa ka sai mishi mota? Saboda haka lokacin da ka saiwa matarka mota daga kai sai ita ka sai gida ka bata. Bayan ka gama wannan sai ka auro wata. Ba za a ce a lokacin ita ma wancan sai an yi mata ba. Saboda ai a wancan lokacin ita ba ta a gida. Wato dai daga waɗannan matsalolin za ku gane lallai muna buƙatar addinin musulunci ƙwarai da gaske kawar da mu daga munanan al'adu zuwa ga kyawawan shari'o'i. Kuma wannan na daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Annabi ya samu Laraba suna da munanan ɗabi'u da dama, ya ta kawar da su, yana tabbatar da kyawawan ɗabi'u, yana kuma tabbatar da shari'ar musulunci. Wannan abubuwan na san sun riga sun shiga zukata da kwakwalen mutane, musamman game da haƙoƙi da makamantansu. To sa'an nan mata kuma da yawa su ma sun ɗaukar wa kansu haka. Za ka zo ka samu kana da matarka kayo mace ta biyu, a daidai lokacin da ita wannan tana cika tana batsewa a matsayinta na uwar gida, ita kuma wannan tana rangwada a matsayin ita face amarya. To ka gani, kaga gida ya samu matsala kenan. Kowace tana ji da kanta a matsayin ai gidan nata ne. Wannan kuma tana ganin yo ai ita yanzu ita ce akan layi, da ita ake yi ke kin fita layi. Amma a sai musulunci yace a dukkanin ku matan shi ne, ke baki fita ba dan kin dade, ke kuma dan kin zo yau kina sharna baki fita ba, ana kallon ku ne dukkan ku a matsayin mata, kuma kuna da daidaituwar haƙoƙi. Ya rage da gurgurdan yadda mace take kyautata wa miji, ko da gwargwadon yadda kuma take samun wani matsayi a cikin zuciya, matsayin da ita waccan ba ta samu. Mata ku san wannan. Wace ce take kyautata mishi? Wace ce take kula da shi? Wace ce take mutunta shi? Wace ce take tarbar 'yan uwan shi da bakin shi? Wace ce take mishi abubuwan da take lura yana so? Tana samar wa da kanta matsayi sakamakon wannan hidimar wadda waccan ba ta da su don ba ta yi. Waɗannan abubuwan su ya kamata a tarbiyyantar da mata, su ya kamata a tarbiyyantar da 'ya'ya. Amma wallahi jama'a, idan aka mai da zaman aure ya zama aikin gwamnati, idan aka mai da haihuwa ta zama aikin gwamnati, ko to aure ya lalace kuma haihuwa ta lalace. Misali aikin gwamnati wanda ya riga ka shigowa, ko aikin soja shine babba, ko da da yini ɗaya, ko da da awa ɗaya, ko da da kaza. Ba haka aure yake ba. Aure mace tana samun matsayi da daraja da karɓuwa ne a wurin miji da gwargwadon alheranta. Ko an fahimta jama'a? Kamar yadda mace takan zubar da kanta a wurin miji da duk yadda take ɗaukar kanta, wanda wannan shine galibin halayen mata a ƙasar nan tamu ta arewa, shine uwar gida da aka fara aurowa, garin kokarin nuna wa mai gida ita fa yanzu ita ce da gidan nan, sai ta waye gari ba ta da wata daraja a gidan ko kadan. Ita kuma wannan garin kokarin nuna ita ce budurwa, yanzu ita ce amarya, sai yadda ta juya mai gida garin haka sai ta rasa matsayin. Ku je ku saurari kasar ɗina wanda yau shekara kusan 15 da yin shi, Nasarumul Battar lamba 48 da aka sanya mai sihirul halal. Na kawo sirrorin da mace take samu don ta samu karɓuwa a wurin mijinta. daga cikin waɗannan surorin akwai ladabi da biyayya, akwai tsaftar jiki da na gida da kuma ƴaƴan gida, na daga ciki akwai kula da baƙi da dangin shi, na daga ciki akwai duban abubuwan da yake so a kiyaye mishi su, abubuwan da baya so a ainihin tabbatar cewa ba su faru ba. Duk matar da ta kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar ko shida za ta samu karɓuwa a wurin mijinta, karɓuwar da wadda ba ta kiyaye so ba za ta samu ba. Mata, wasiya ta gare ku kenan. A nan za mu saurara karatu, sai an zo an jima karatun littafin ainihin Sahihu Muslim insha Allah. Muna ƙara gaya wa jama'a insha Allahu ta'ala karatun Hamawiya ranar Asabar mun ɗauke shi tukuna insha Allah. Da Allah, idan za ku ringa rubuto takarda, ku ringa rubutowa da biro. Wannan gashi da fensir ne aka rubuto, ban ganta sosai ba. Ashe na ana cewa za a fara karatun Larabci ƙarfe 10:30 ko na safe, ana waɗanda dai sun san abin. Saboda haka jama'a, kun ji yadda wannan sanarwar za ta kasance. Karatuttuka ba mu yi su mako.